快点啊，看见走的汉呀美酒，
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 快点啊，看见走的汉呀美酒。
jama'a assalamu alaikum salo garba ne yake farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Najeriya na kasuwanci da kasashen duniya da dama, ɗaya daga cikin su ita ce kasar Turkiya. Cikin yan kwanakin nan, kasar ta Turkiya ta samu wasu matsaloli da suka kai ga faduwar darajar kudinta, wato lira, da kusan kashi 40. A wannan shekarar kadai, Najeriya ta sayo kaya daga Turkiya da kudin su ya kai dalar Amurka biliyan 1 da miliyan 200. Saboda haka na yi wa bakonmu na yau Malam Shehu Aliyu wannan tambaya. Malam Shehu, wani irin tasiri ne wannan faduwar darajar lirar ta Turkiya zai yi harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu?
To, ita dai Turkiya abokin kasuwancin Najeriya ne, kuma abokin hudan Najeriya ne har da abin da ya shafi al'adu da addini. To, amma ita kudin lira wanda ita Turkiya take amfani da shi da kuma naira, to lira ya fadi akan dala ne a yanzu din nan, wanda kuma wannan faduwa ba fada ne na kasuwanci tsakanin Najeriya da ita Turkiya ba, fada ne na kasuwanci wanda ya samu wani irin asali, ba kuma asalin kasuwanci ba, ya samu asali ne na mulki. Yawa, wani abu ne wanda ya samo asali ba dalilin kasuwanci ba, amma a dalili ne na mulki. To, ita Najeriya galibin abubuwan da ta fi siyowa daga Turkiya abubuwa ne da suka shafi wutan lantarki, irin su transforma da sauran abubuwa na addini, da su kafe da riguna da littafai da kuma abubuwan da ya shafi calligraphy. To, kaga mu 'yan ƙasarmu wanda suke zuwa ƙasan, wanda suke da buƙatar kuɗaɗen, ba kasuwancinmu ne ya dawo faɗin kuɗin lira ba. Amma faɗin kuɗin lira da yanzu ta yi haka zai iya amfanan tattalin arzikin Najeriya, saboda faɗuwansa a kan dala, inda dole in za a yi kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa a irin wannan yanayi, dole sai an nemi wani kuɗi. Misali, yanzu kana yi a irin wannan yanki, sai ka nemi dala. Haka ma a wasu yankuna, to wannan faduwan dalan zai ba kuɗin naira wani dama na ta sayi abubuwa da dama fiye da abin da muke siya a hannunsu. Su kuma in za su siya abubuwanmu, shi kuma zai zama musu yana da tsada, saboda faduwan kuɗinsu ya bai daidai da kuɗin ƙasarmu ba.
Wato, kana ganin faduwar lira zai taimake harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu?
Zai amfane mu, saboda ai abin da ke faruwa ita shi, duk sanda ake yakin kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa, yawancin masu amfana da wannan yaki na kasuwanci ba kasashen da ke faɗan ba ne a matakin farko, kasashen da ke kasuwanci a gefe, waɗanda za su ci moriyan irin waɗannan abubuwa. To, dala ce ake magana. To, dala ta, saboda yakin da ake yin haraji da wasu abubuwa, dalan ta danne lira, saboda irin ƙarfin dala da kuma tasirinta a wannan yanki na gabas ta tsakiya da kuma irin kasuwancin da ake yi. Hasali ma, a halin yanzu da ake magana, ita wannan kuɗi na dala a kasuwannin ita Najeriya, ƙasar kuɗin China shi ma zai iya taimaka ma ƙasar, saboda an shiga wata yarjejeniya da kuɗi irin na, wato abin da ke cewa currency swap, wanda ƙasar China ita ta fitar da kusan dala biliyan 2 ta kawo shi cikin kasuwanni, saboda a taimaki 'yan kasuwa wanda za a cire dala a tsakiyar waɗannan kuɗaɗe.
To, amma ai Najeriya tana harka ne da cinikayya tsakaninta da Turkiya, suna yi ne da dala, domin ko a wannan shekara Najeriya ta sai kaya kwatankwacin dalar Amurka biliyan 1 da miliyan 200.
Wanda kuɗi ne mai tasiri.
Kwarai.
Yes. To, kaga abin da muke faɗa shi ne, abin da dala 1 da zai siya da kuɗin naira a ƙasar Turkiya, yanzu abin ya ƙaru ma Najeriya ne. Ma'ana, inda za ka siyo transformer kamar guda 100 a biliyan 1, yanzu saboda fadin kudin lira akan dala yanzu zaka iya siyo da kashi 40 zaka iya siyo transformer misali guda 100 da kusan 30 to kaga ya dawo ya zama mu kasan mu alheri saboda wani kudi ne ya kada wani kudi muka muka kwashi da mi akala
a bangaren Najeriya kenan to amma kuma su kuma Turkiya ba sa sayan kayan mu ne
Turkiya na siyan kayayyakin mu ai kaga misali su kasashen guda biyu duk sanda aka ce ana kasuwanci tsakanin kasa da kasa akwai al'amuran da abin da kake kwariya ko kuma abin da kake da shi kuma abin da mu muka fitar da shi a kasar nan kowa ya san man fetur ne da dangogin shi sai kuma kayayyakin amfanin gona sai kuma abubuwan da ya shafi kaman hide and skin waɗanda ƴan kasuwa da dama suna ɗaukan shi suna kai shi saboda wasu buƙatuwa da ake da su a irin wannan tattalin amma ba su take kira sun karya ba kaman mu abin da muke siya saboda ita ƙasar Turkiya tana da yarjejeniyoyi daban-daban da ƙasashe hasali ma har ƙasar Amurka da suke fada a ƙarƙashin ƙungiyar North Atlantic Treaty Organization NATO suna da wasu yarjejeniyoyi mu ko mun haɗa yarjejeniya ne da ya shafi World Trade Organization ba mu haɗa su a cikin irin abin da ya shafi kamar a ce ƙungiyar ECOWAS ko kuma ƙungiyar Afirka ta yamma da ko kuma ƙungiyar kasuwanci ta Afirka
wannan faduwar lira din ba zai sa Turkiya su rage kayan da suke sawa daga Roma ba daga Najeriya ba
a ya danganci buƙatuwan da suke da shi ne raguwan ba zai iya yiwu musu ba saboda dama ba wani abu suke siya mai yawa mu ma ba wani abu muke siya da yawa a wurin su din ba saboda mu muna da yarjejeniyoyi da dama da kasashe waɗanda suke samun mana da waɗannan abubuwan cikin sauki a'a kamar ita Turkiyan ai kasuwa take nema a cikin kasar misali zan baka ai akwai harkan ilimi tsakanin Najeriya da Turkiya Najeriya yanzu ta bude makaranta a Turkiya da aka ce wannan makaranta tsarin ilimin Najeriya ne a Turki amma kaga ita Turkiya ta kawo ilimi a matsayin services wanda shi ma ana sa shi a cikin al'amuran da ya shafi tattalin arziki na kasuwanci to misali kenan to kaga a cikin tattalin arziki na ilimi muna daukar daliban mu muna kai su kasashen su sannan in zamu kai daliban mu dole mu nemi kudade na kasan su wanda zamu komar da kudin gudala mu nemi kudaden su wanda za su amma a halin yanzu a gajeren zango ai ba wani abin da zai sa abubuwan da su suke a wurin mu ya ragu saboda faduwan kudin tunda faduwan kudi ne na gajeren zango abun ma da ke faruwa ko tsakanin su da kudin da suke fada wato kudin Amurka na dala shi wannan kudi na lira ai a kasan ai dole ne suke siyan abubuwan da suke siya kuma sai dai a yi magana wato kaman abin da IMF ta kan yi lokaci da ce doctrine of moral suasion wato sai dai about ƴan ƙasa ma shawara cewa don Allah ku daina siyan abubuwa kaza da kaza saboda a dokan kasuwanci an riga an shiga yarjejeniya a kuma cikin sama ƴan ƙasa dan ƙasa na da ƴancin ya siya abin da yake so da kuɗinsa in dai doka ta bashi kuma yana da kuɗin
to bari maka wata tambaya nan idan shin ƴan ƙasa suna iya taimaka ma takardar kuɗin ƙasar su ta hanyar rage dogaro ga kan kayan waje
wato shi dan adam a tattalin arzikin ƙasa dan adam yana fada ƴanci ya siya abin da yake so saboda duk abin da aka gina a cikin tattalin arziki a cikin abin da muke ce mishi da turanci consumer behavior shi consumer wato duk shi mabukaci a cikin tattalin arziki yana da ƴancin ya sai abin da doka ba ta hana shi ya siya ba
amma
saboda kishin ƙasa ya ga dama amma galibi a yanzu duniya kasuwan ta canza ba irin kasuwa ce ta da ba kasuwan da take contestable market ce wata kasuwa ce ta yanzu a yi da zafi a wuce misali zan maka kamar ƙasar Turkiya galibin ƴan ƙasar tana da kusan mutum miliyan 81 a cikin mutum miliyan 81 ta kusan miliyan 47 wayoyin da suke amfani da shi sun dogara da wayoyi ne wanda suke da kimiyya mai girma saboda girman tattalin arzikin su irin su iPhone na America saboda haka kudaden su da yawa yana tafiya wajen wannan wayan wanda kuma baka isa tunda ba wayan a kasan kuma suna son su sai wayan sannan kuma akwai rijijinin da aka shiga, sannan ita kanta gwamnati in an yi wannan kasuwancin tana samun wani alfanu a matsayin ko haraji ko kudaden fito da aka zuba mu kudaden ita ma ta samu. To amma fadan asalinsa za ka duba, asalin fadan Najeriya ba ruwanmu.
Madalla jama'a, nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Shehu Aliyu da waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya.